أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Bayan haka, ‘yan uwa, ina mana gaisuwa ta addinin Musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna godiya wa Allah subhanahu wa ta’ala da ya kaddari haɗuwarmu a wannan majalisi da muke gabatar da tafsiri na Alƙur’ani mai girma cikin wannan wata mai alfarma 26 miladiyya. Idan ba a mance ba, ajiya mun fara duba tafsirin aya ta wanda suke da alaka da sallah da kuma zakka. To gabanin mu duba wani sashi, ba za mu samu damar kawo mas'alolin da ya kawo ba gaba daya, amma za mu duba wani sashi waɗanda za mu fita da darussa da fa'idoji da za su amfanar da mu cikin ibadun da muke, musamman ibadar sallah. Tunda a nan Ubangiji yana umurni ne wa al’umma Banu Isra’ila da su tsaye da sallah kuma su ba da zakka. To gabanin mu ci gaba da duba bayani dangane da hukunce-hukunce da malaman tafsiri suka fitar ƙarƙashin wannan aya, muna da tambaya guda da za mu duba. Wannan mai tambayar na cewa, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikumus salam wa rahmatullah. Malam, da fatan an sha ruwa lafiya. Allah ya sa mana lada, Allah ya sa mai lada muke yi. Amin. Tambaya na shi ne, shin malam, mutum yana azumi, yana yin tunanin wani abu mara kyau, shin malam, ya karya azumin shi, shin malam ya makamar azumin shi? Assalamu alaikum, na gode. Wannan tambayar abinda ta kunsa, mai azumi ya dinga tunanin abubuwan da watakila saɓo ne cikin zuciyarsa, abubuwan da inda zai furta su wataƙil ya zamanto an rubuta masa zunubi, ko kuma inda zai aikata su ya zama ya yi laifi a shari'a. To yanzu mai azumi ya zama yana ƙudurta irin waɗannan abubuwa cikin zuciyarsa, yana tunanin su cikin zuciyarsa, ya yi makomar azuminsa, cin azuminsa ya samu tasgaro. A tabbas ajiya, bayanin da muke yi shi ne wajibi ne mai azumi ya yi ƙoƙarin nisantar laifi, saboda hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa, man lam yada qawla zur wal amal bihi fa laysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Duk wanda bai bar maganganu na ƙarya ba, bai bar giba ba, alhali yana azumi, yi da wani a bayan idansa, annamimanci, ashar, ayyuka na saɓo, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce irin wannan mutumi Allah baya buƙatar ya bar abincinsa da abin shansa, saboda azuminsa ba shi da amfani. Dube da cewar hikimar da ta sa Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya shar'anta mana mu bayinsa azumi don mu samu taƙawa, kamar makaranta ce da za a ɗauki darasi mai girma, shi ne darasin taƙawa. shi yasa manzon Allah ya ce duk wanda bai bar ayyukan sako da maganganu na sako ba, Allah madaukakin sarki baya buƙatar ya bar abincinsa da abin shansa. Sai ce to ina ya ga wanda kuma a zuciyarsa ne yake saka munanan abubuwan, wannan ya taɓa azuminsa, to bari mu koma wancan ɗin kaɗan. Shi ma wancan ɗin ba wai ana cewa aikin saɓo ya karya azumi ba ne, kamar ana nuna hikimar da ya kamata a samu daga mai azumi shi an rasa ta tare da shi. Saboda haka ya san cewar azumin nasa tasirinsa ba shi da yawa, amfaninsa ba shi da yawa. Shi yasa annabi ya ce falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu, wannan ba shi ke nuna cewa ba shi da azumi. Yana da azumin amma ba lallai ya samu ladan azumin yadda ya kamata. Yanzu idan misali Allah madaukakin sarki duk wanda ya kai azumi guda yana ba shi lada 1,000 ne, tunda ai mun san azumi Allah dunkula yake kawai ya bayar ba lissafi, tunda ya ce illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi, sai azumi nawa ne ni zan saka da shi ladansa. To kaddari yanzu duk wanda ya kai azumi ɗaya Allah na ba shi lada 2,000. To wanda bai kare bakinsa daga maganganu na sako ba, bai kare gabansa daga ayyuka na sako ba, alhali yana azumi, za a kwashe lada mai yawa na azuminsa. Yana daga cikin abin da hadisin can na annabi ya kunsa ke. Maimakon in an tashi a ba shi lada 1,000 na azuminsa da ya kai, sai a shafe 600 ko 700 saboda ayyukan sabon da ya yi, sai a ba shi lada 400 ko 300, kaga ai ya babba asara. Wani kan ma ta kila a ba shi lada 100 kawai, a kwashe 900, wani kuma a ba shi ma ƙasa da 100, gwargwadon girman sakon bawa, gwargwadon yadda za a kwashe ladan azuminsa. Kenan aikin sako ba shi ke nuna cewa bawa ba shi da azumi. Aikin sako ba shi ke nuna cewa azumin bawa ya karye ba, sai dai hikimar da ta kamata a samu daga azumin shi wannan sako da yake an rasa wannan hikimar, wannan sai sa a kwashe lada mai yawa daga azumin nasa. To wannan kenan. To ina ya ga wanda zai na saka munanan abubuwa a zuciyarsa alhali yana azumi, shi ma zai shiga cikin wancan ko wancan babin? A'a, akwai bambanci. Akwai bambanci tsakanin wanda zai furta magana wacce sako ne wacce za ta fusata Ubangiji, da wanda zai aikata aiki wanda sako ne zai fusata Ubangiji, da wanda zai saka cikin zuciyarsa. Akwai bambanci. Shi wanda zai furta za a rubuta masa zunubi, mayan fidnin ƙaulin.
ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه.
Daga bakinsa face sun kididdige wannan furici su rubuta. In furicin ya shafi da'a wanda ke bangaren dama sai ya rubuta, idan ya shafi sako wanda ke bangaren hagu sai ya rubuta. To kenan yanzu duk abin da bawa zai furta a bakinsa ana rubutawa. Kyakkyawa za a rubuta masa, lada mummuna za a rubuta masa zunubi. To sai kuma abin da bawa zai aikata da gabansa, shi ma wannan za a rubuta. Shine
wa inna alaykum lahafizin kiraman katibin يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ.
Allah madaukakin sarki yace akwai masu kiyayewa a kanku, akwai masu kiyayewa a tare da ku. Kiraman, wasu halittu ne masu karamci, sune mala'ikun Allah subhanahu wataala. Katibina, masu rubuta dukkan ayyukan ku. Ya'lamuna ma taf'alun, duk ayyukan da kuke aikata suna sane da su, suna kididdige su. shesa Allah ya ce faman ya'mal mithqala dharratin
faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara
duk aikin da kai zaka ganshi ranan gobe kiyama komin kankancin kankantarsa faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara ko dai da kwayar zarra ka aikata aiki na alkhairi za a rubuta shi za ka gan shi wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara wanda kuma ya aikata ko dai da kwayar zarra na sharri za a rubuta masa zai gan shi ranar gobe kiyama shi yasa ranar gobe kiyama idan an ba mutum littafin sa a hannu ya dinga gani ranar kaza nayi 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 kaza ranar kaza nayi kaza nayi kaza sai ta mamaki
wadi'a al-kitabu fatara al-mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadha al-kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada
ranar tashin alkiyama za a fito da littattafan bayi kowa a danka masa nasa a hannu wani adama wani ahagu Allah ya sa muna cikin wanda za a ba su adama
amin
to anan fa mujrimai za su zauna cikin zillimi da tashin hankali a lokacin da aka danka musu littattafan su wa yaquluna ya waylatana sai su ta cewa kaitanmu ya kaitanmu mali hadhal kitab wannan wani irin littafi ne wanda baya barin komai ali hadhal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha duk abubuwan da muka yi ba abun da ya bari babba da karami duka sai da ya tattaro su ya kididdige su ga su nan dalla dalla daya bayan daya shekaru 60 da nayi duka ba abun da ya bari duka sai da ya kididdige wannan irin littafi ne mai ban mamaki Allah ya ce wajadu ma amilu hadira abun da suka yi za su same shi gashi nan an halarto da shi cikin littafan su wala yadhlimu rabbuka ahada ubangijinka ba zai zalunci kowa ba bai yi abu ba a ce yayi mummuna yayi abu kyakkyawa a boye ubangiji ba zai yi wannan to yan uwa wannan abubuwa guda biyu da abin da fatan baka ta faɗi mummuna za a rubuta da abin da gabbai suka aikata mummuna za a rubuta to yanzu abin da ya saura tambayar nan abin da mutum ya saka a cikin zuciyarsa mummuna za a rubuta tunda dama gabban da ake aiki guda uku zuciya ai tana aiki akwai ayyukan zuciya kamar tawakkali ai aiki ne na zuciya kamar takawa aiki ne na zuciya sa'annan kuma imani shi ma aiki ne na zuciya fatar baki ita ma tana aiki karatun alqur'ani aiki ne na fatar baki na ibada ambaton Allah zikiri sannan gabbai su ma suna aiki kamar sallah ai da gabbai ake yi to tunda za a saka wa mutum idan yayi aiki na zuciya kyakkyawa in yayi mummuna fa nan ma za a saka masa mun ga aibatin aiki mummuna wanda bawa zai da fatan baka dalili ya nuna za a rubuta kuma za a saka masa hakki aiki da bawa zai yi mummuna da gabbansa za a rubuta za a saka masa to wanda zai yi da zucifa shi ma za a rubuta a saka masa akai rahama ta ubangiji shi babu rubutawa kuma ba za a kama bawa da laifi akai ina fata mun gane wannan bayani kenan abinda bawa ya saka a zuciyarsa mummuna matukar bai furta ba a fatan baka matukar bai aikata ba
na farko ba za a rubuta ba, na biyu ba za a kama shi da laifi akai ba, na uku ba za a masa hukuma akai, an masa afuwa. Abinda ka saka a zuciyarka mummuna, Allah ya maka afuwa. Matukar baka furta da baki ba, in ka furta to nan za a kama ka da laifi. Ma yanfid min qawlin ayat da ala rabbika karatta illa ladayhi raqibun atid. Abinda ka saka a zuciyarka matukar baka aikata daga banka ba, ba za a kama ka da laifi. Wannan rahama ce ta Ubangiji subhanahu wata'ala. Haka annabi ya tabbatar mana cikin hadisin da Bukhari da Muslim suka kudda shi cikin sahihansu. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace, inna Allah tajawaza li ummati amma waswasat aw haddathat bihi anfusaha. Allah yayi afuwa wa al'ummati bisa ga abin da suka yi a cikin zuciyarsu na waswasi, ko kuma abin da suka yi tadinsa cikin zuciyarsu mummuna na aikin sabo. Allah musu afuwa akai. Annabi yace, malam ta'amal bihi, matukar al'umman nan tasa abin da zuciyarta ta saka bata yi aiki da shi ba mummuna, au ta kallama, ko kuma bata yi magana da shi ba, bata furta shi ba a fatan baka, to Allah mata afuwa. Yana abinda bawa zai saka cikin zuciyarsa mummuna, matukar bai aikata wannan abun ba, matukar bai furta wannan abun ba, to Allah subhanahu wa ta'ala ya masa afuwa. To kaga kenan babu batun cewar abinda mutum ya saka a zuciyarsa mummuna zai taba masa azuminsa, ba zai taba masa azuminsa ba. Abin da ya furta shi ne zai masa tasiri a azuminsa, ya rage masa ladan azuminsa in mummuna ne. Abin da ya aikata mummuna shi zai taba masa azuminsa, ya rage masa ladan azuminsa in mummuna ne. Amma abin da zai kulla cikin zuciyarsa mummuna, matukar bai aikata shi ba, matukar bai furta shi da fatan baka ba, ba zai taba masa azuminsa ba, kuma Allah ya masa afuwa, kuma ba za a kama shi da laifi akai. Sai dai abin da ake so daga bawa yana kokarin nisantar irin wannan tunani na abin da ya shafi sako ko abu wanda yake mummuna, wanda inda zai furta shi Allah zai masa hukuma akai, inda zai aikata shi Allah zai kama shi da laifi akai. Bawa yana kokarin nisantar haka. Malamai sun ce daga cikin dalilai da suke taimakawa bawa wajen nisantar tunani wanda yana cike da saban Allah shine shagaltar da kansa da abun da zai amfane shi a duniyarsa ko a lahirarsa. Idan babu, wani lokaci rashin abun yi ne yake sa mutum idan ya zauna sai ya tuno wancan, ya tuno wancan, ya saka wannan, ya saka wancan, wasu sake-saken zaka ga ba alheri. To idan ya zamanto mutum ba shi da abubuwan yi, to yana kokarin yin tunani ko saka abubuwan da za su amfanar da shi a rayuwarsa ta duniya da rayuwarsa ta lahira. Wannan zai taimaka masa wajen nisantar sake-sake wanda suna cike da sabon Ubangiji subhanahu wataala. Wannan na farko kenan. Na biyu kuma suka ce wanda yake samun wannan sake-saken na marasa kyau yana yawaita karatun Alkur'ani, domin shaitan ne yake jeho da waɗannan sake-saken, ya saka ma wancan mummuna, ya saka ma wancan mummuna, ya saka ma wannan mummuna. To yi kokari ka shagaltar da kanka da karatun Kur'ani, ka nemi kuma kariyar Ubangiji, insha Allah ire-iren waɗannan sake-saken za su barbawa. Wallahu ta'ala a'lam. Kamar yadda na yi bayani a farko, ayar da muka fara tafsirin ta ajiya, faɗin Allah maɗaukakin sarki, wa aqimu salata wa atu zakata warka'u ma'ar raki'in, wannan umurni ne Allah maɗaukakin sarki yake yi wa al'ummar banu Isra'ila. To kar wani ya ji an ce wannan ayar umurni Ubangiji ke yi wa banu Isra'ila, ce a mu ba ta shafe mu. To in ba ta shafe mu ba, me fa'idar kawo ta? an gane wannan bayani in har ayar mu bata shafe mu ba ko kuma wannan umuri da ake yi wa banu Isra'ila na su tsaida sallah su bada zakka su yi ruku'u tare da masu ruku'u in har mu wannan al'umma musulmi ta annabi sallallahu alaihi wasallama bata shafe mu ba menene fa'idar kawo ta cikin wannan littafi na alqur'ani menene fa'idar kawo mana ita mu karanta ta insa Allah bayan abu haka kawai babu fa'ida Allah subhanahu wataala duk abin da yayi ko ya kawo akwai fa'ida a cikin shi shi yasa ma kissoshi da ake bamu na al'ummun da suka gabace mu kar wani ya dauka kawai dan aje a girgita kai ne a ce kai banu Isra'ila an yi mutanen banu kar a dauka haka ne Ubangiji sai fayyace mana hikimar da ta sa yake kawo mana kissoshin al'ummu da suka gabace mu na kirki da na banza yace laqad kana
لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه ولكن تفصيل الذي بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين
الله مدوكاتين سركي يتي لقد كان في قصصهم عبره لاولي الالباب قصصهم الامم ده suka gabaci wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai abun daukar izina ga masu zurfin tunani masu hankali akwai abun lura cikin kissoshin ga masu tunani masu hankali masu hangen nesa ma kana hadithan yuftara ba labari bane kirkirarre walakin tasdiqan ladhi bayna yadayhi sai dai yana gaskata abubuwan da suka gabace shi wa tafsilal kitabi la raiba fihi min rabbil alamin saboda haka wannan aya da aka kawo mana wa aqimus salata wa atuz zakata umurni ne wa banu Isra'ila kuma mu ma umurni ne gare mu saboda abinda aka musu umurni mu ma an mana umurni akai tunda annabin mu ai kwa ɗaya ne ko su annabin su daban a annabin mu kwa ɗaya ne duka mu da banu Isra'ila da nasara da mushrikai da majusawa da hindusawa duka annabin mu kwaya ɗaya ne shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umurnin da aka mana shine nasu umurnin da aka musu shine namu kenan wannan umurni da ake musu na tsaida sallah ba iya su kadai ya shafa ba mu ma ya shafe mu umurni da ake musu na bada zakka ba iya su kadai ya shafa ba mu ma ya shafe mu sannan umurni da ake musu kan su yi ruku'u tare da masu ruku'u ba iya su kadai ya shafa ba mu ma ya shafe mu saboda haka kar wani ya ji cewar wannan umurni da Ubangiji ya yi guda uku cikin wannan ayar aiwa banu Isra'ila ne mu bai shafe mu ba duka ya shafe mu saboda manzon mu ɗaya ne kuma Ubangijin mu ɗaya ne ibada kuma kwaya ɗaya ake so mu yi ba daban-daban ba duk wanda ya bauɗe wannan yana cikin kafirai wanda yake musulmi dole ya zamanto ibadarsa ƙarƙashin wacce manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya zo da ita kuma ya kira zuwa gare ta to a nan gurin da Allah subhanahu wataala ya umri cewa wa aqimus salata kuma ku tsaida sallah malamai sun yi kokarin fito mana da mecece ma'anar sallah in an ce sallah as-salatu ai as-salatu kalmar larabci ce mecece ma'anarta ma'anar as-salatu a gurin larabawa ita ce addu'a'u addu'a'u ai mun san addu'a'u shine addu'a wannan shine ita ce ma'anar sallah as-salatu lughatan addu'a'u ma'anar sallah a yaren larabawa a yaren larabci ma'anarta as-salatu shine addu'a'u in mun duba sallah kuma cike take da addu'a tun daga fara ta har a kare ta cike take da addu'a shi yasa aka kira ta da as-salatu ma'ana addu'a wani cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya tambayi manzon Allah, yake ce masa, ya Rasulullah, iyayena sun rasu, kuma gashi an ce ai biyayya wa iyaye, iyaye suna da haƙƙoƙi akan bawa, to yanzu bayan rasuwarsu me saura a kaina na haƙƙoƙinsu? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ka sadar da zumuntan da ta hanyar su ne wannan zumuntan, wannan yana daga cikin haƙƙoƙinsu da zaka sauke. Nabi yace as-salatu alaihima, dai musu addu'a, sai annabi ya amfani da kalmar as-salatu wajen bayyana masa haƙƙin da ya saura a kansa na iyayensa shine addu'a. Annabi aida sai yace kai musu addu'a, addu'a'u lahumma, kai musu addu'a, sai annabi ya amfani da kalmar as-salatu saboda kalmar as-salatu tana daukar ma'anar addu'a'u. To wannan ita ce ma'anar as-salatu gurin larabawa, bi ma'ana addu'a'u. Dube da cewa sallah cike take da addu'a, bayan mutum ya kabbara harama, wannan addu'a da ake ta bude sallah ai addu'a ce. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaaya kama ba'adta bainal mashriqi wal maghrib, ya Allah ka nisantar da tsakanina da zunubaina kamar yadda ka nisantar da tsakanin gabas da yamma. Kaga wannan tun mutum gabanin ya fara karatun Fatiha, yana yin kabbara zai fara addu'a. Sannan ita kanta suratul Fatiha din da bawa yake karanta ta cike take da addu'a, ihdinas siratal mustaqim, kana roƙon Allah ya shiryar da kai hanya wacce take madaidaiciyar hanya. Kaga wannan addu'a ce. To idan mutum ya tafi ruku'u nan ma akwai addu'a, subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, sarki ya tabbata gare ka ya Allah, godiya gare ka take, allahumma ighfirli, ya Allah ka gafarta mu. Kaga akwai addu'a ce. Sujjada kan maguri ne na addu'a. Annabi ya ce wa amma fi sujudi fajtahidu fi du'a, amma lokacin da kuka kasance cikin sujjada ku taƙarƙare da addu'a, ku dage da addu'a, fa qaminun an yusajaba lakum, kun cancanta amsa mu. Sannan lokacin da bawa ya zauna tayya tayya ma za mu ji cike take da addu'a. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina, haga wannan addu'a ce. Sannan allahumma salli ala muhammadin, addu'a ce. Wa ala ali muhammadin, ya Allah kai salati wa annabi, kaga roƙon Allah kake salati wa annabi, ma'ana Allah ya jinjina wa annabinsa, kaga kana roƙon Allah. Wa ala ali muhammadin, da al'umma annabi muhammadu, su ma kana roƙa musu Allah ya musu salati, ma'ana Allah ya yabe su ya jinjina musu. Kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahim, sannan a ƙarshe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace idan mutum ya kare tahiyya ya roki Allah duk bukatun da yake da su na duniya da lahira. Sannan sayyidina Abubakar ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da shi irin addu'ar da zai nayi ƙarshen tahiyya. Annabi yace kana ta allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant, kaga wannan addu'a ce. Ya Allah ni na zalunci kaina zalunci mai yawa, ka gafarta mun saboda ba mai gafarar zanubai sai ko. Kaga sallah cike take da addu'a daga farkonta har ƙarshenta. To shi yasa aka kira ita ibadar sallah da wannan suna, tunda sunan as-salatu bi ma'ana addu'a. Wannan a gurin malaman larabci ke. Malaman addini kuma da suka zo ma'anar da suka ba wa sallah suka ce ibadatu zatu aqwalin wa af'alin muftatahatun bitakbir mukhtatamatun bitaslim, suka ce ita ibadar sallah, ita sallah wata ibada ce wacce ta kunshi maganganu, kama Allahu akbar ai magana ce, sami Allahu liman hamida magana ce, karatun Fatiha magana ce, shine suka ce wata ibada ce ma'abociyar magana, da kuma ayyuka. Ruku'u aiki ne, sujjada aiki ne, dagowa daga ruku'u aiki ne, dagowa daga sujjada aiki ne, zaman tahiyya aiki ne, shine suka ce wata ibada ce zatu aqwalin wacce ta kunshi maganganu, wa af'alin da ayyuka, muftatahatun bitakbir wacce ake bude ta da kabbara harama, mukhtatamatun bitaslim wacce ake kare ta da sallama. Wannan ita ce ma'anar sallah. kuma ibadar sallah ibada ce wacce take cike da halala da fa'idoji waɗanda suke masu tadin yawa. To anan gurin Allah subhanahu wata'ala umurin da yayi shine wa aqimus salata, ku tsaida sallah. Akwai bambanci tsakanin yin sallah da tsaida sallah. Galibi mutane wasu sallah suke amma ba sa tsaida ta. Allah kuma ba wai mu yi sallah yake so ba, yafi so mu tsaida ta. Shi yasa duk gurin da zaka ji Allah madaukakin sarki zai yi umurni akan sallah, baya takaita da cewa ai sai dai ya ce a tsaida. Duk cikin Alkur'ani babu inda Allah ya ce ai sallah sai dai ya ce a tsaida sallah. Kuma galibi mutane in sun zo sallah suke ba tsaida ta suke. Allah ya ce hudallil muttaqin.
Hudallil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun.
Alladhina immakannahum
الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور.
وما أمروا
إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة.
وعندنا أباب المثالي أيها يبدا أكونا دعا لرما كرد تمنا دك سنة كتود بياني كم أمر نمو دم سيد صلى duka kuma zamu ji tsaida sallah ba ai sallah kuma suna nan kata-kata ba iyaka cikin alqur'ani. Wannan aya ta farko suratul baqara Allah ya ce shi alqur'ani shiriya ne ga masu takawa. Su wane ne masu takawa? Sai yana lissafo mana sifofin su. Alladina yu'minuna bil ghaibi, su ne wanda suka yi imani da gaibu. Gaibu Allah gaibu ne gare mu tunda ba da ya taba ganin Allah, kuma sun yi imani da Allah. Aljanna gaibu ce gare mu, ba wanda ya taba ganin aljanna amma ya yarda cewa akwai aljanna. Wuta ita ma gaibu ce gare mu, ba wanda ya taba ganin ta amma ya yarda akwai ta, kuma an tanadar da ita na uquba ga kafirai da mujrimai. Sai Allah ya ce minuna bil ghaibi, sai ya ce me wa yuqimuna salata, kuma suke tsaida sallah. Bai ce suke yin sallah ba, sai ya ce me yuqimuna salata, suke tsaida sallah. Inga wannan misali na farko daga alqur'ani. Misali na biyu, Allah ya ce alladhina in makannahum fil ardi aqamus salata, in mun tabbatar da su a ban kasa daga cikin nagartarsu aqamus salata, suna tsaida sallah. Bai ce suna yin sallah ba, sai ya ce suna tsaida sallah. Sannan ayar karshe da alaran ma ya karanta mana, Allah ya ce wa ma umiru, ba a umurce mu ba mu bayin Allah da komai, illa liya'budullaha, sai su bauta wa Allah, mukhlisina lahu dina, suna takaita addinin nan gare shi, suna bauta masa shi kadai. Hunafa'a, addini wanda yake miƙaƙƙe ba karkatacce ba. Sannan wa yuqimus salata, kuma suke tsaida sallah. Duk wani guri da zaka ji an yi magana akan ai sallah, ba Allah ba wannan umurin yake ba, sai dai ya ce a tsaida sallah. Kenan akwai bambanci tsakanin yin sallah da tsaida sallah. To menene tsaida sallah? Da Allah ya yi umurni a nan ya ce wa aqimus salata, kuma ku tsaida sallah. Malamai suka ce abin da ake nufi da tsaida sallah shine a cika wa sallah sharuɗanta da rukunanta da wajibanta. Wanda ya cika sharuɗan sallah da rukunanta da wajibanta, to ya tsaida sallah. Amma wanda ya tozarta wani abu daga ciki, bai tsaida sallah. Sharuɗan sallah kuma kama tun daga tsarki. Tsarki yana daga cikin sharuɗan sallah. In an ce tsarki, shine mutum ya yi cikakkiyar alwala, ba alwala jiki na yi ki ba. Wanda zai yi alwala ganin damansa, wannan baya cikin masu tsaida sallah. Shigar lokaci na sallah shi ma yana cikin sharuɗan sallah. Sitira ta zamanto mai tsarki da bawa zai sallah da ita, wannan shi ma na cikin sharuɗan sallah. Mata ne suke samun tseko a wannan gabar, musamman masu shayarwa. guri da mutum zai yi ibada shi ma sharadi ne na sallah ya zamanto mai sarki sannan daga cikin sharuɗan sallah ya fuskanci alƙibla wannan na farko ke na biyu ya kiyaye sallah da rukunanta da wajibanta yana cikin sharuɗan sallah kiyaye ta da rukunanta da kuma wajibanta ya tabbata cikin hadisi da aka samu daga Abu Huraira Allah madaukakin sarki ya yarda da shi wanda Bukhari da Muslim sun fidda hadisin cikin sahihansu sannan har ila yau shi wannan hadisi din dai da Bukhari da Muslim suka fidda shi cikin sahihansu Imam Ibn Majah da Tirmidhi sun fidda hadisin da Abu Dawud cikin sunan dinsu ta hanyar Rifa'at ibn Rafi cewa wata rana shi Rifa'a yake yana zaune tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin masallacin manzon Allah sai wani mutum ya zo annabi yana zaune a cikin masallacinsa tare da sahabbansa sai wani mutum ya zo sai ya shigo masallacin da ya shigo sai ya samu gefe guda sai ya kabbara ya sallah bayan ya kare sallah sai ya zo sai ya yi sallama wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da sauran sahabbai da suke tare da manzon Allah manzon Allah ya mayar masa da sallama ya ce wa alaikumus salam sai ya ce masa irji fa salli fa innaka lam tusalli kuma kai sallah saboda kai baka yi sallah ba kenan sallah yayi amma bai tsaya da sallah ba Allah kuma ba wai sallar yake so a yi ba tsayar da ita yake so a yi shi kuma wannan mutumi da ya shigo masallacin annabi sallah yayi bai tsaya da ita ba shi yasa annabi ya ce kuma kai sallah saboda kai baka yi sallah ba kenan yanzu duk wanda bai yi sallah ba dade yake duk wanda bai tsaya da sallah ba dade yake da wanda bai yi sallah ba yanzu ka zo kai sallah anyhow ganin damanka ba yadda aka tsara ba a kiyaye ta da rukunanta da wajibanta to wannan sallar taka ba ta yi ba kai da wanda bai yi sallah ba duk daya kenan idan mutum yana so yayi sallah sallarsa ta zamanto karbabbiya sai da ita zai yi ba wai kawai yayi ta ba kuma wallahi da yawa ina gani a yanzu haka wanda zai zo masallaci ka game kamar mai tattaka ɗan kurciya wallahi wani a minti ɗaya sai maka sallah a zahar ya kare kai wani ƙasa da minti ɗaya wannan na gani ko a cikin azumin nan wallahi na gani wani ya shigo masallaci wur yana shigowa kafin ka ce mai wannan har yayi raka'a hudu yayi sallama hudu na dinga mamaki to shi wannan mutumi da yazo ya sallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya ce kuma kai sallah saboda kai baka yi sallah sahabbai sai abun yana ba su mamaki su dai a yanda suke kallon sallar mutumin nan su basu gano wani tasgaro a sallar tasa basu ga wani tseko ba basu ga wata gibi ba a sallar tasa amma sun ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masa koma kai sallah saboda kai baka yi sallah bai koma ya sake yin sallah karo na biyu ya dawo ya sallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya amsa masa sallamar ya sake ce masa irji fa salli fa innaka lam tusalli koma kai sallah saboda kai baka yi sallah sahabin nan yace hakan ya maimaitu so biyu ko so uku kenan ya samu shakku ya dan mance ta yi so biyu ya je sallar annabi na mai da shi har sai da ya so biyu ko kuma so uku to a ƙarshe sai ce ya annabi ya manzon Allah sallar nan da ka ga nayi iya wacce na iya kenan kuma ban rage wani abu ba cikin wanda na sani ban san wani irin sallah ne ake so a yi wacce za a ce an yi sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya tashi masa bayani sai ce masa innahu la tatimmu salatu ahadikum hatta yusbigha alwudu'a wannan furuci na farko da annabi ya masa yace ka sani sallar dayanku ba ta cika sai ya kyautata alwalarsa kenan yanzu wanda ya alwalarsa ganin damansa sallarsa ba za ta cika ba kuma ba za a lissafa shi cikin masu tsayi da sallah annabi ya gaya wannan cewar sallar dayanku ba ta cika sai ya kyautata alwalarsa kama amarahu Allah kamar yadda Allah madaukakin sarki ya umurce shi yace fa yaghsilu wajhahu wa yadayhi ila almirfaqain ya wanke fiskarsa da hannayensa zuwa gwiwa hannu wa yamsahu bi ra'sihi sannan ya shafi kansa wa rijlaihi ila alka'bayn ya wanke kafafunsa zuwa idan sau inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan in ya haka alwalarsa ta cika. Thumma yukabbiru Allah ta'ala, sai yazo sallah yayi kabbara ya daukaki Allah madaukakin sarki ya ce Allahu akbar. Yanzu annabi yana koya masa sallah. Wa yuthni alayhi, yayi yabo da kirari da jinjina wa Allah, shine wannan addu'ar da annabi yake na bude sallah. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaaya kama ba'adta baina al-mashriqi wal-maghribi. Allahumma nakkini min khataaya kama yunakka thawbul abyad min ad-danas. Allahumma ghsilni min khataaya bil-ma'i wath-thalj wal-barq. Annabi yace sai yayi yabo wa Allah, ma'ana yayi addu'ar bude sallah. Thumma yaqra'u ummul Qur'an, annabi yace to daga nan kuma sai ya karanta ummul Qur'an, uwar Qur'ani ita ce suratul Fatiha. Domin ya ce la salata liman lam yaqra bi ummul Qur'an aw tariwayat bi fatihatil kitab, babu sallah ga wanda bai karanta suratul Fatiha. Yace wa ma udhina lahu fihi wa tayassara, bayan ya karanta Fatiha kuma sai karanta abin da aka masa izini, abin da ya sawwaka, ma'ana karanta wani abu daga sura. Thumma yukabbiru, to bayan ya kare sai yayi kabbara. Fayarka usai ta firuku, idan ya tafi ruku'u ba daga zuwan sawur kaman wanda ake soka masa allura ya dago ba, annabi yace fayadau kaffaihi ala rukubataihi, sai dora tafukan hannayensa akan gwiwoyinsa. Wani zaka ga idan ya zo ruku'u sarangalin sa yake kamawa, wani kuma kasa da gwiwarsa kadan ruku'u bai yi ba, mutum zai iya yin sallah Allah bai karba ba. Saboda annabi malamai suka ce yanda ya siffanta mu mutumin nan sallah, duk wanda bai sallah irin wannan ba shi ma sallar sa bata yi ba, kuma bai tsaya da sallah. Annabi yace sai ya tafi ruku'u, yayi kabbara ya tafi ruku, sai ya sanya tafukan hannayensa jikin akan gwiwoyinsa, ya dora tafukan hannayensa akan gwiwoyinsa. Annabi yace hatta tatma inna mafasiluhu, har sai kasusuwan jikinsa sun daidaita cikin ruku'u, kenan ba a so daga kayi ruku'u ka dago sai ka samu daidaito. Yanzu wanda daga yayi ruku'u yake dagowa ba shi da sallah, saboda annabi yana cikin gyararrakin da yayi ma wannan mutumi da yazo yayi masa sallama, yace kuma kai sallah, kai ba kai sallah ba. Kenan wanda yana tafiya ruku'u bai samu daidaito cikin ruku'u ba, ya dago zai bi gacin wannan mutumi, shi ma za a wayi gari ba shi da sallah. Annabi yace wayastarhi, ya dan dauki lokaci cikin ruku, thumma yukabbiru thumma yaqulu sami Allahu liman hamida, sai ya dago daga ruku'u yace sami Allahu liman hamida. To nan ma ba daga dagowa daga ruku'u zai tafi sujada ba. Annabi yace wayastawi qa'iman, bayan ya dago yace sami Allahu liman hamida, sai ya daidaita a tsaye. Hatta yuqima sulbahu, har sai gadan bayansa ya miƙe, wani gabanin gadan bayan ya miƙe yana dagowa daga ruku'u ya tafi sujada. Ana samun da yawa masu irin wannan sallah. To amma anan annabi cewa har sai gadan bayansa ya miƙe bayan dagowarsa daga ruku'u. Wa ya'khudhu kullu 'azmin ma'khadhahu, kowane kashi ya koma gurinsa bayan dagowarsa daga ruku'u, tunda san da ya tafi ruku'u ai gadan bayansa ya kwanta, kunkuminsa ya dan lankwashe. To lokacin da ya dago daga ruku'u sai kowane kashi ya koma bigiransa, ya daidaita a tsaye bayan dagowarsa daga ruku'u. Thumma yukabbiru, sai yayi kabbara. Fayasjudu, sai ya tafi sujjada. Nan ma ba daga zuwarsa sujjada zai dago ba. Fayumakkinu wajhahu alal ardi, ya tabbatar da goshinsa da hancinsa akan kasa. Wani yana dora goshinsa kamar wanda ya dora kan kunama, nan da nan ya dago ta. Annabi yace sai ya tabbatar da goshinsa akan kasa tare da hancinsa, yace hatta tatma inna mafasiluhu, har sai kasusuwansa sun samu nutsuwa a cikin sujjadarsa. Wayastarhi, kuma ya dauki lokaci cikin sujjadarsa, ba daga tafiya sujjada ya dago ba. Thumma yukabbiru, sai yayi kabbara. Fayastawi ya qa'idan, ya dago daga sujjada ya daidaita a zaune. Nan ma ba daga zama zai sake tafiya sujjada ba, sai ya samu daidaito. Wa yuqimu sulbahu, kashinsa ya daidaitu bayan dagowarsa daga sujjada. Thumma yasjudu, sai ya sake komawa ta sujjada ta biyu. kaga anan gurin annabi ya siffanta masa yanda zai raka'a guda yace to sauran raka'o'in ma yanda na siffanta maka wannan sauran raka'o'in su ma duka sai kai haka wannan shine mutun ya tsaya da sallah ya cika rukunai ya cika wajibai domin nitsuwa cikin sallah yana daga cikin rukunan sallah ruku'u tana daga cikin rukunan sallah sujjada tana daga cikin rukunan sallah karatun suratul fatiha tana daga cikin rukunan sallah ke sa su malamai suka canda bai iya karatun fatiha ba ma bashi da sallah inda annabi ya ce la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab babu sallah ga wanda bai karanta suratul fatiha ba to wannan shine ma wannan ita ce ma'anar wa aqimus salata ku tsai da sallah sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa atuz zakata ku ba da zakka yanzu mun gama bayani kan wa aqimus sala saura wa atuz zakka amma ina ga lokaci ba zai ba mu damar gabatar da wa atuz zakka ba to ai kamar goma tayi ko yawa kaga kuma goman ya kamata mu tsaya ina ga ƴan uwa za mu dasa aya a wannan gabar in Allah kai mu gobe sai mu duba wa atuz zakka nan ma akwai mas'aloli da mawallafin wannan littafi da muke duba tafsirinsa aljami' da ahkamul qur'an ya fitar mana abubuwan da muka karanta waɗanda suke daidai Allah madaukakin sarki ya bamu ikon amfana da su abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko kuma tuntuɗan harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da sunayensa kyawawa da sukofinsa madaukaka wannan karatu da muka yi Allah ya karba daga gare mu
amin
Allah ya nauye mizanin mu da shi
amin
Allah ya sanya shi cikin kyawawan ayyukan mu
amin
muna tawassuli da wannan karatu da muka yi wajen roƙon Ubangiji subhanahu wataala ya biya mana dukkan bukatun mu
amin
duk wani mai bukata cikin mu Ubangiji ka san bukatarsa ka biya masa
amin
duk wani wanda ke da matsala ko damuwa cikin mu Ubangiji ka san ta ka yaye masa
amin
ya Ubangiji kamar yadda ka nuna mana farkon wannan wata ka nuna mana shansa ya Ubangiji ka samu dace da alkhairan da ka tanadar cikin wannan wata ya Ubangiji ka sanya mu cikin waɗanda kake yantawa a cikin wannan wata ka karba mana ibadar mu ta azumi ka karba mana ibadar mu ta tsayuwar dare ka karba mana dukkan sauran ibadun mu ka amsa mana addu'o'in mu ka albarkaci rayuwar mu albarkaci rayuwar zurriyar mu ka sanya albarka cikin wannan gari ka sanya albarka cikin wannan jiha ka albarkaci wannan kasa tamu ya Ubangiji ka shiryar da shugabannin mu ka sanya tausayin mu cikin zukatun su ka sanya su zamanto masu adalci gare mu ya Ubangiji ka jagorantar da mutanen kirki akan mu kar ka jagorantar da mutanen banza akan mu ya Ubangiji ka gafarta mana zunuban mu kar ka kama mu da laifukan mu ko kuma laifukan wasu daga cikin mu majinyatan mu Ubangiji ka ba su lafiya ka sanya jinyar su ta zamanto kafara gare su waɗanda kuma suka rasu daga cikin mu Ubangiji ka musu afuwa Ubangiji ka gafarta musu Ubangiji ka rahamshe su Ubangiji ka yalwata musu kaburburan su ka tseratar da su daga azabar kabari mu ma in mun bi su mu ma Ubangiji ka mana afuwa ka gafarta mana ka yalwata mana kaburburan mu ka tseratar da mu daga azabar kabari ya Ubangiji ka sanya aljanna ta firdausi ta zamanto makoma gare mu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا وسائر أعمالنا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم أصلح أئمتنا ولاة أمورنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا وانصرنا على من بغى علينا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته